الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين، وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa, a wannan yammaci na Juma'a 7 ga watan Ramadan shekara ta 1446 hijiran Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da 7 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiyya. A wannan masallaci mai tara albarka, masallacin Jami'i Trust Islamic Center ana zan ƙaran Maiduguri jihar Borno, majalisin da muke gabatar da tafsiri a wannan wata mai albarma. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 59, yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 60 bayan Allah subhanahu wa ta'ala. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. كهنن أفي بصبياني لأمسة مبايا كهم شكا كراتو. أبو نفرقو قبات دا تعزية كان رشن دا أكا إينا وني نأيد سكمان يمان يمان على ما سنة ونكسا سايك سيد حسن جنجر كمان دا yake zamani na social media labari baya buya duk an gani to Allah ya gafarta masa ayyukan alkhairi da Allah ya karba masa kurakurinsa, kuma Allah ya gafarta masa. Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuci suriyar da ya bari a baya, sauran maluma da suka rasu duk Allah ya gafarta musu, wanda suke raye Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwarsu. Dukkaninmu idan lokacin mu ya yi Allah ya sa mu cika da imani. Sannan abu na biyu, kamar yadda kuka sani, duk shekara muna zuwa gidan yari ana kai tallafi, to yanzu fara shirye-shiryen wannan din. Ita cibiya ta wannan hidimi tana ya baci kokarinta wajen kai abu da ya kamata, amma babu laifi a ba da dama mutane su masu ba da gudunmawarsu, musamman abin da ya shafi tufa da sauransu, su ma 'yan uwanmu ne wanda ake tsare da su domin a horar da su, a daidaitar da su, su gyaru su zama mutane kirki. To a wannan yanayi dokar da aka sa musu ko kuba da aka sa musu, hukunta su da aka yi kadai ba zai sa su gyaru ba. Akwai buƙatar ana zuwa daga lokaci zuwa lokaci, ana yi musu wa'azi, ana tunatar da su abin da ya kamata domin zuciyarsu ta yi taushi idan suka fita kar su koma ga halinsu na da. To in za a je za ka je ka yi wa mutum wa'azi a yi wannan yanayi yana cikin matsala da bukata, ka ji kaya ka ja masa aya da hadisi ka koma, zai yi tasiri amma ba zai kai kamar ka kai masa ɗan wani abin tallafi. To daga nan ne zai fahimci wa'azin da za ka yi masa. To yana da kyau wanda Allah hore musu, musamman riguna sa da sun abubuwa ko da kayan abinci ko wani abu haka abin da ya sauka, don kuma ku yi tarayya cikin aikin alkhairi, ku yi tarayya cikin aikin alkhairi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu, ya karba mana kyawawan ayyukanmu. Sannan akwai tambaya, ya yi tambaya kan wakafi, mai tambayan nan yake cewa ina son ka saboda Allah, to kai ma Allah ya so ka kamar da ka so ne saboda Allah. Shin idan mutum ya bar wakafi bayan ya mutu ana iya warwarewa? Shin malam wakafi wajibi ne ga wanda Allah ya ba shi dukiya? ‘Yan uwana, idan na mutu dole su warware wannan wakafi ne idan iyalaina ba su da abinci? Malami ɗalibin ilimi ne kuma mai neman ilimi, ya mutum zai yi da wannan magana ta hadisin Anas bin Malik? To ga kuma amsa, wannan hadisi ne baka kawo ba, to saboda haka ban san wani hadisi kake nufi ba, tunda Anas yana da hadisai ba iyaka. To ban san wani hadisi ba, saboda haka sai dai idan ka rubuto hadisi, mun karanta hadisin, inda akwai ƙarin bayani sai mun ƙarin bayani. A dambobi guda uku da ya duk akan wakafi, shin wajibi ne mutum ya yi wakafi yana da dukiya? Sannan bayan mutuwarsa za a yi a warware wannan wakafi? Abu na uku, idan iyalansa suka shiga cikin matsala, da kuma mahaifinsu ya bar wani ƙaton wakafi da miliyoyi a ciki, su kuma hatta abinci da za su ci babu, shin za a iya warware? Abu na farko, wakafi, abin nake da wakafi, wakafi larabci, lafazi ne na larabci, ana cewa hausu, ana cewa wakafi, lafazi ne na larabci. A mutum ya tsaye da dukiya saboda Allah, a rika amfani da shi, a rika amfani da shi, ba za a sayar ba, ba za a bayar a matsayin kyauta ba, kuma ba za a ci ganinsa ba, ko yana nan da ransa. In yake wannan wakafi ne, na bar wannan dukiya ko na sanya wannan dukiya a matsayin wakafi bisa lillahi, to ba zai kyautar, ba zai ba shi da haƙƙi ya kyautar wannan wakafin, ba shi da haƙƙi ya sayar don ya bayar ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ya rasu kuma wannan wakafin ba zai shiga cikin gado ba. Wannan yana daga cikin sadaka jariya, sadaka mai gudana. Mutum bayan mutuwarsa zai ci gaba da moriyar abin da ya dasa ko ya kafa, sannan yana raye kafin ya mutu. Duk hadisi, ayoyi da suke magana kan ciyarwa mai haifar da umum, wakafi zai shiga ciki, musamman a dalilai da suke magana kan sadaka jariya. Sannan kuma hadisi na musamman ya zo akan wani hadisin sayyidina Umar, sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda, da aka aburi aka gode garin Haibar, ya samu ganimar wata gona mai kima mai tsada, sai ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah, tunda nake ban san ban taba samu dukiya mai tsada kamar wannan ba, to ba na son in rike ta, ina son in bada ita fi sabilillah in samu lada, to me ya kamata, ya zan yi, fa mata amuruni? Sai manzon Allah ya ce, ka rike asadan sannan kuma amfanin ka bada ita fi sabilillah, ma'ana ka maida ita wakafi. Saboda haka la yuhab wa la yurath wa la yubaa, ba za a bayar a matsayin kyauta ba, ba za a sayar ba, ba za a ci gadon wannan gonar ba, saboda haka gonar na nan ba na kowa ba ne, aka samu amfanin gonar sai mutane su rika amfana. In mutum zai wakafi, yana da dama ya sa sharadi, wannan wakafi ne ga mutanen unguwa kaza, wannan wakafi ne ga ɗaliban ilimi, wannan wakafi ne na marayu, wannan wakafi ne na mata, na mata za ka iya ka sa duk abin da kake so. To kuma idan ka sa ban da su, ba wanda zai amfana da wannan. Misali ka ce wannan wakafi ne na ɗalibai masu haddace Alƙur'ani, duk wanda yake ba haddace Alƙur'ani ba zai shiga ciki ba, ko yana cikin buƙata. To wannan shi ne wakafi. Bambancin wakafi da sauran sadaka, sadaka misali za ka iya ka ba wani gidanka sadaka, shi kenan ya mallaki wannan, ta tayi misali zai yi ka ɗauki naira miliyan goma ka ba mutum, ya mallaki wannan shi kenan ya ƙare. Shi wakafi zai dawwama hatta bayan mutuwanka. Misali wanda ya gina masallaci, wannan masallaci wakafi ne, yana nan matuƙar wannan masallacin, yana nan wanda ya gina wannan masallacin ladar na isa gare shi. Ka gina islamiyya, bana wani na musulmi ne za su amfana da wannan masallaci, wannan islamiyyar hatta bayan mutuwarka. to sadaka ce wanda tana dawwama ba ta yanke wa sabani misali ka duki miliyan 100 ka ba wani yaje kashe kudin ba ba shikenan ba ka ba wannan miliyan 50 wajen miliyan 50 wajen miliyan 60 yana karaman 1 billion amma cikin saki dai saki uku duk kudin shikenan an kashe an kare amma an kare na masallaci na naira miliyan 1 zai kare ta gina islamiyya na naira miliyan 5 zai kare za ta kare tana nan wanda shi ne wakafi wakafi gaskiya ya taimaka wa musulmi a tarihin musulunci ta fuskoki da dama wajen raya ilimi wajen yaƙi da talauci wakafi wasila ce hanya ce babba wajen yaƙi da talauci ba ta hanyar zakka ce kadai musulunci ya yaƙi talauci ba ta hanyoyi da dama daga ciki akwai wakafi da can ana mutum zai yi gida misali akwai a ƙasashen larabawa mutum zai yi babban bene sai ce wannan wakafi ne na talakawa dole ne ke bai da hali sai zai zo da bashi dakuna shi da iyalansa su zauna ran da ya rasu ko ya samu wadata sai ya bar gidan kuma wani talaka kuma ya zo ya shiga ciki kaga ana an hutar da mutane ne daga wahalar biyan gidan haya ana yin wannan da yawa ƙasashen larabawa sanda kuma aka yi wakafi makaranta ta wakafi wanda makarantar na miskini na talakawa ne amma bambancin islamiyoyi da muke da su a nan da kuma yadda makarantun wakafi suke a tarihi akwai bambanci yau yanzu haka a nan gari muna da makarantu na islamiyya wakafi da yawa suna nan da yawa masu kuɗi sun gina makarantu ba don riba ba don 'ya'yan musulmi ko da sun rasu kuma makarantar ba ta cikin gado to amma a ina matsalar take ba a yi wani wakafin da zai tafi yadda wannan makarantar ta yi misali da zuwa gina makaranta mai azuzuwa 50 saboda 'ya'yan musulmi kace na bari sabilillah da zara jama'a sa hannu a yi launcin shi kenan a fara an kawo 'ya'yan musulmi za a ɗauki malamai da me za a biya malama da me da school fees kuma ana so a ba malami albashi mai kyau a dauko malami ƙurarre ya karantar school fees kaɗan za a sa ko da yawa za a sa to idan an sa school fees da yawa kai kace ka gina wannan islamiyya don 'ya'yan talakawa don talaka zai samu karatu ba zai samu ba kaga wannan wakafin mai bai tasiri ba saboda haka da cin a tarihi idan an yi wakafi makaranta don 'ya'yan musulmi sai kuma a yi wani wakafin wanda zai samar wa makarantar kuɗi yaro zai zo ya karatu kyauta domin da wannan wakafin da aka yi na biyu za a biya malami hatta yaro ma shi ma yana da buƙatu na ci da sha da wannan wakafi na biyu a biya masa buƙatu kaga nan ya tasiri yanzu a nan garin cikin garin Maiduguri muna da makarantu da yawa na wakafi ko ba haka ba to amma ai wa yake karatu a gurin sai wani dake da hali saboda ba a yi wakafin da zai tafiyar da wannan wakafin ba ana ganewa to a kowane bangare an yi wakafi a tarihin musulunci da wannan ilimi aka raya ilimi aka yaƙi da talauci to yanzu ma muna da mata wakafin amma sai dai akwai buƙatar a sake masa tsari mutum zai yi masallaci wakafi ne ko ba haka ba amma dai ba za a tafiyar da masallaci da me da karuka in Allah ya sa daga cikin masallata aka samu masu himma masu wadata kuma masu himma sai su dauki da wani masallacin a tafi asiri a rufe amma ba ta ba duran ranar juma sai ne a duki wani ana zagayewa ana zagaye sau kusu to sha sa liman da yake ba da lokaci yana karantarwa a masallacin yana huduba yana amsarwa yana lokaci biyar gidansa da nesa ita fama wata ran ma ya tsawo a ƙasa wata ran ya ci bashi ya sa motarsa mai ya zo don masallaci baya da wakafi da zai tallafa masa saboda haka idan an yi wakafi akwai buƙatar a sake masa wani wakafin da zai tafi da shi kuma ba haka ba za a ci moriyar wakafin ba to yanzu wannan bayani ne a takaice na yi domin a fahimci me ake nufi da wakafi to idan kuma ka yi wakafin kuma to ya matsayinsa shi ke ka bayar saboda Allah ba maganar ka ɗauka ka ba kyauta ko ka sayar mu bayan kenan ka rasu magadanka ba su da haƙƙi a ce za a raba musu wannan wakafin a matsayin a gari. Saboda haka idan mutum ya yi wakafi ya rusu, iyalansa ba su da haƙƙi su warware wannan, idan sun yi wannan sun aikata haramu. Haka nan ‘yan uwanka ba su da haƙƙi. Ko da wato iyalan naka suna cikin buƙata ba su da haƙƙi a cikin wannan wakafi. Sai dai kasa da idan kin kasa cikin sharadin wakafin cewa ‘ya’yana maza su amfana da wannan wakafin to suna da haƙƙi. Don karfi ka sa su a ciki, amma idan baka sa su ba, ba su da haƙƙi. Wannan shi ne gaskiyar al’amari. Ana fahimta? To saboda haka masu yin wakafi zai kyau, yana da kyau su yi tsari. In za ka yi wakafi, ka nemi lawyer da shaidu a rubuta, ni ne wani wani, dukiya ta kaza, gidana kaza, guri kaza, na mai da shi wakafi. Ba za a sayar ba, ba za a ba da shi a matsayin kyauta ba. Idan na rasu ba za a raba shi a matsayin gado ba. Lawyer ya rubuta kai ka sa hannu, shaidu su sa hannu, wasu daga cikin magadanka yaranka su masu sa hannu. Ka daga nan kuma an rufe a kofar rigima. To Allah subhanahu wa ta'ala ya dadadda mu. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
نعم الله تعالى يقول وما ظن الذين يفترون على الله الكذب menene tsammanin zaton waɗanda suke yi wa Allah ƙage yawmal qiyamati ranar tashin alƙiyama inna Allah la shay alla dhu fadlin ma'abucin falala ne alal nasi akan mutane walakinna aktharahum sai dai mafi yawansu la yashkuruna ba sa godewa. Anan ma Allah ta'ala bayani yake mana bayan mana bayanai akan wato kangarewa da kafirai suke a nan duniya, kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani akan irin tunani da kafirai suke da shi akan ranar tashin alƙiyama. Wama zannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba, menene tsammanin waɗanda suke wa Allah ƙage, suna wa Allah ƙage a ɓangarori da dama kafirai daga cikin irin ƙagen da suke yi. Ayat da muka karanta jiya, faja'altum minhu haraman wa halala, arziki da Allah ta'ala ya saukar, arziki da Allah ta'ala ya fasu, arzikin dabbobi, arzikin amfanin gona, su doki wani abu su haramta saboda ganin damansu, su doki wani abu su halarta saboda ganin damansu ba tare da suna da hujja dalili a kai ba. Kaga wannan sun yi wa Allah ƙage, kamar da jiya muka yi bayani, halarta abu da haramta shi hurumi ne, haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala. To ka zo ka kace wani abin, wannan abin halal ba ka da hujja, kai wa Allah ƙarya. In ga haramta wani abu ba ka da hujja, ba ka da dalili, kai wa Allah ƙage, kai wa Allah ƙarya. To Allah da Allah ke cewa to su waɗannan da suke wa Allah ƙarya, to menene tsammanin su a gobe kiyama? Ma'ana shin suna zaton cewa annallaha la yu'aqibuhu, Allah ba zai musu azaba ba gobe kiyama? Sun yi abin da sun ga dama a duniyar nan, ba su imani da Allah ba, sun ƙaryata manzo, sun yi zalunci iri-iri, ba su bi dokar Allah ba. Amma duk da haka suna tsammani idan aka yi tashin alkiyama Allah ya saka wa mu'mini da kyakkyawan lada su kuma Allah ba zai musu azaba ba Allah ya kyale su yanzu wannan shine tunanin su inda wannan shine tunanin su wannan tunanin ba daidai bane ba yadda za su yi abin da sun ga dama a duniya su kafi cewa Allah su yi mutunci su zalunci gobe kiyama su a wuce lafiya ba tare da a yi musu azaba ba wannan ba mai yiwuwa ba ne a wata ayar akwai yadda suke fadar cewa su kafiran in ma an yi tashin alkiyaman ba su ma ba aljannan su ma za su samu su yi abin da sun ga dama a nan duniya kuma su karya da ranar tashin alkiyama to in ma an yi tashin alkiyaman ma to can din ma suna da matsayi wama azunnu sa'ata qa'ima ni ban yadda za ka tashi alkiyama ba kafirai da suke badin wani wala in rujitu ila rabbi inna li indahu lil husna to in ma aka yi tashin alkiyaman wala in rujitu wallahi tabbas inda aka mai da ni lahira aka tare ni a lahira lalle tabbas ni ma aljanna zan samu to ga wannan zaton zato ne mara kyau kai abin da kaga dama a nan duniya bayan cin Allah ta'ala ya riga ya bayyana abubuwan da suke yi din nan ba daidai ba ne haramun kuma duk wanda ya aikata wannan za a yi hukumar da Allah ta'ala ya tare da masa kuma Allah ta'ala ba ya saba alƙawarinsa inda mutum yana da imani ne asalin imanin ya samu amma ya saba wa Allah wasu ababe inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ta yi Allah ya gafarta masa idan ya ga dama amma asalin imanin mu babu ba su mayar da Allah ba ba su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma duk da haka suna tsammanin cewa gobe kiyama za su tsira to Allah da halaki cewa wannan zaton kuskure ne ba abu ne mai yiwuwa ba inna Allah la ya'lamu ruhu fadlin ma bujin falalani alal nasi akan mutane Allah ta'ala yana da falala mai yawa da fadlin da fadlin kathirin yana da falala mai yawa akan bayansu Allah ya yawa mutane ni'ima iri-iri ni'ima ba ta da iyaka ko ba komai Allah ta'ala ya halicce ka ya kawo ka duniya wannan babbar ni'ima ce ba da sanin ka ba ba da shawarar ka ba ba kai ka nema ba kwatsamin kawai ka samu kanka a duniya sannan Allah ya tsare ka ya kula da kai har ka girma ba ka rasa abinci ba ba ka rasa abin sha ba ba ka rasa gurin kwana ba ba ka rasa harkar da za ka yi ba ya ba ka ido ya ba ka kunne kuma ƙari a kan wannan ya ba ka hankali Allah bai bar ka kamar dabba ba ya ba ka hankali banda hankali da menene bambanci tsakanin mutum da dabba hankali ne kana ci tana sha kana sha kana aure tana aure kana haihuwa tana haihuwa ka san daɗi ita ma ta san daɗi tana farin ciki ita ma tana farin ciki ta san abu mai kyau da mara kyau alal fitra alal inham tana bambanci tsakanin abin da yake yana cutar da ita da abin da ba ya cutar da ita bambanci menene hankali to shi yasa idan mutum ya zama kafiri Allah ta fi amfani da hankali da Allah ta'ala ya bashi ba sai zama kamar me dabba ulaika kal anan to ba wata ni'ima da Allah ta'ala bai wa dan adam ba ta kowane bangare in kaji za ka yi ga ni'imomin Allah ba bane bai yiwa ba to da Allah ta'ala ya wa mutane falala wadda ba ta da iyaka kamar da su gode wa Allah to amma Allah ta'ala ya ce walakinna aktharuhum la yashkur amma mafi yawan su ba sa gode wa Allah subhanahu wataala akwai babban butulci akwai karamin butulci babban butulci shine kafiri ya kiyaye musulunci Allah ya halicce shi ya kawo shi duniya duk wata ni'ima Allah ta'ala ya yi kari akan wannan Allah ya aiko da manzo aiko da manzanni yana daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah akan bayi yazo manzanni su zo su nuna mutane kaza daidai ne kaza kuskure ne wannan ba karamar ni'ima ba ce to amma duk da haka suka ƙi su yi imani wannan babban kafirci ne babban butulci ne sannan kuma akwai rashin godiya wanda yake bai kai kafirci ba saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wataala ya yi maka himomi da dama a matsayinka na musulmi, ka gode masa da harshenka, ka gode masa a cikin zuciyarka, ka gode masa da ayyukanka. Godiya da harshe galibin mutane suna yi, ya Allah na gode maka, ya Allah na gode maka da yawa ana fadar wannan. Sai kuma godiya ta zuciya wadda tana da wahala, da kace da harshe ga ya Allah na gode maka, shin hatta cikin zuciyarka kana jin cewa Allah ya maka ni'ima kuma ka gamsu da wannan? Wannan ita ce alamar tabbatar tambaya. Ta yi kana cewa da harshenka na gode, Allah ya Allah na gode maka, amma cikin zuciyarka babu gamsuwa, sannan kuma godiya a aikace. Allah ya baka lafiya, ka sarrafa lafiyar nan ta hanyar da Allah ta'ala yake so. Allah ya baka dukiya, ka sarrafa dukiyar nan ta yadda Allah ta hanyar da Allah ta'ala yake so. Kada ka sarrafa ta hanyar da ta saba wa shari'a, kai haka ba gogewa Allah ba. Lafiyar da Allah ta'ala ya baka, ka je ka yi ayyuka na da'a, in ka je ka yi sabon Allah, ka je ka saka da taban ka ji gurin da ake shan giya, ake zina, ake zalunci, ka gode wa Allah subhanahu wataala. To shine an Allah ta'ala yake walakinna aktharuhum la yashkurun, in kafirai ne rashin imani shi la yashkurun, kuma musulmi ne to kadan ne masu gode wa Allah subhanahu wataala godiya wadda ta dace. To Allah ya maka ni'ima, ni'ima ce. Allah ya mai da kai bawa mai godiya, ita ma wata ni'ima ce, domin da wannan za ka samu kwanciyar hankali, za ka gamsu da abin da Allah ta'ala ya baka, kana jin cewa Allah ya yi maka. Kuma ka'ida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wajen mutum yadda zai iya gode wa Allah, kullum ka rika kallon wanda bai kai ka ba abin da ya shafi rayuwar duniya. Wannan shi ne zai sa ba za ka raina ni'imar da Allah ta'ala ya yi maka. Amma a ɓangaren addini za ka kalli wanda ya bi ka, domin wa fi zalika falyatanafasi mutanafisuna. An gane ku? Mutum da kullum yana sama tsawon farko, ka yi munafasa da shi, wani kullum yana tsawon farko, to ni ma insha Allah sai na rika zan rika zama tsawon farko, ana son wannan gasa. Wani ne misali ya nemi kuɗi, ya sha wahala, ya tara miliyan ɗari, wallahi ni ma sai na tara miliyan ɗari, ba a san gasa a wannan wurin, ba a san gasa. Ana fahimta? To saboda haka abin da zai sa ka gode wa Allah subhanahu wataala, ka riga kallon wanda bai kai ka ba. Kana tafiya a ƙasa ba ka da keke, balle mota, balle babur, balle mota, kana tafiya, in ka kalli wanda yana tafiya a kan keke sai ka raina kanka, ko ba haka ba? Ka ce wannan yana da keke, ni ban da keke, sai ka ji ta kai ci, ka ji baƙin ciki. Kaga anan sai ka ji me? Allah bai maka ni'ima ba, domin yanzu idan yana kan keken Allah ya masa ni'imar keke, sai Allah bai maka wannan ni'imar ba, sai ka ji damuwa, ka ji baƙin ciki, ko ba haka ba ne? To ba mu kuma sai kana tafiya, kana tafiya, sai ka shiga cikin wani gida, wani yana kwance ba lafiya, kafafuwan ma babu, ya yi hatsarin mota, an yanke masa kafafuwa, yanzu kai da shi waye rancen ni'ima? A nan sai ka gode wa Allah subhanahu wataala. Kana da gidanka ɗaya mai laguna guda uku, in ka shiga cikin JRA ka kalli irin manya-manyan gidajen nan, gida ɗaya maka wani mutum 50 za su rayu a ciki da iyalansu, amma duk gidan bai wuce mutum 5, 6, 7 ba, ya yawa 10. An fahimta? Gidanka guda uku ne a unguwar, gidanka ɗakuna guda uku ne a unguwar. Idan ka rika kallon gidajen nan cikin jihar, sai ka ji cewa kai akwai sauran tafiya, ko ba gaba ne? Amma kuma inda za ka haƙura, ka bar gidan naka, ka je wata unguwa, irin tsoffin unguwannin nan, ka shiga cikin gidan wata, ka shiga cikin wani gidan haya, wanda yake an jera dakuna guda goma ko bai rinda ba dakuna guda goma bandaki guda biyu kashal aziki dakuna guda goma nan duk mutane ne da iyalansu da yaransu mutane ne irin ka wani ya rasa guda uku wani ya rasa guda hudu wani ya rasa guda biyar kuma daki ɗaya ne tilo gare su shi da matar da yaran duk a wani daki suke kwana ban daki wasu a yi layi ake yi a zo a ajiye mota huta ana layi wani idan ya mutu zai biya bukatarsa a dakinsa to a hakan ma wani an kawo masa notice kudin dakin naira 2000 ne a wata ana bin sa bashin wata 3 naira 6000 6000 nan babu a gurinsa an kawo masa notice ana masa barazana za a zo a ci a kwashi kayan ka a zubar a waje to idan ka kalli wannan kai da gidan kanka da dakunan ka guda uku ba sai ka gode wa Allah ba sai ka ji kai ba sarki bane kai sarki ne to yau abin da yake damun mu kenan yau gaskiya jama'a ba godiya ba godiya wanda yana da shi ba godiya wanda bai da shi ba haƙuri dama rayuwar ana tafiyar da ita da abubuwan guda biyu ash-shukr wa sabr duk sanda rayuwa aka rasa abubuwan guda biyu ta sha wahala wanda yana da shi babu godiya yana da miliyoyi amma burinsa kamar wanda bai da shi baya ji cewa Allah ya masa wadani shi wanda bai da shi ko aka bashi kadan shi kuma bai da haƙuri idan haka za mu rayu ni ban gane wannan rayuwar ba ba gane rayuwar ba ai za gane ta wata rana to kaga wannan akwai matsala to ba godiya la in shakartum wala in kafartum kuma azabar Allah tana da yawa ba sai an zo da wuta daga sama ba za a maka azaba Allah ya hana ka kwanciyar hankali ma azaba ce kwanciyar hankali kullum kana cikin matsaloli ka rasa me yake fiye maka dadi a nan rayuwa ga dukiyar ga motocin ga gidajen amma ba kwanciyar hankali dan ba godiya to shine Allah ta'ala ke cewa wa inna Allah la zu fadli ala an-nas Allah sai da ya kawo tauhidi inna Allah lalli anna la zu fadli ma goci falala mai yawa ala nasi akan mutane amma ina matsalar take walakin na aksaruhum la yashkur amma bi wasu ba godiya duk wahalar da ake ciki in ka kwatanta rayuwar mutanen da kowanne kasar a wannan kasar a Najeriya shekara 70 baya shekara 80 baya shekara 60 baya zaka ji katar gari guda duk garin riga kikkyawa wadda za a sa a jimbiki za a samu ne a gurin mutum ɗaya ko biyu kacal duk garin ba in an yi biki ko za a yi wani za a shi biki sai ya je ya kafi aron wannan rigar aron da Allah wani ta aron wannan rigar sai ka garba in ma an sa ba sa za a yi ba sai a sa cikin jaka ko jeda ko buhu a riƙe dan in kira sa cikin daga garin kafin a je garin wai rigar za ta suha da wuri sai a riko da hannu an je kafin a shiga garin sai mutum sannan ya tsaya bayan gari ya cire riga wadda take jikinsa ya sanya sabuwar rigar sai ya shiga a shagali in ya fita kuma sai canja ya sa cikin buhu ya koma garinsa yau tsakani da Allah waye ne wanda yake ba da rigar da zai ji gurin biki waye komai talocin mutum waye ne wanda yake rigunarsa guda uku fitar da Allah ya daga hannu a nan gurin rigunarsa guda uku ne kacal a nan gurin ya daga hannunsa guda uku kacal waye ne wanda yake rigunarsa guda uku kacal hudunarsa guda uku kacal amma kullum wannan matsalar rayuwar nan idan da haka kani da Allah ba maganar mu kenan matsalar rayuwar nan ba matsalar rayuwar nan kai matsalar rayuwar nan sai ka ji mutum 50 suna kuka suna korafi kafin ka samu mutum da yake shi alhamdulillah inda ka ne mutanen kan ya za su duk gari guda riga guda ɗaya dole a hankula a rayu kuma za ka a wucin lokacin suna cikin kwanciyar hankalinsu kwanci ba abin da ya kole musu amma saboda ba godiya da matsaloli hawan jini ne diabetes ne alsa ne uric acid ne barkatai suna saboda ga in ba dole mu zama masu godiya ga Allah don butulci yana kore ni'imar Allah butulci yana kore ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya samu dace ayat ta gaba Allah ta'ala ke cewa wa ma takunu bi sha'ani ba za ka kasance a cikin wani al'amari mai girma ba wa ma tatlu minhu min qur'ani ba za ka karanta alqur'ani ba wala ta'maluna min amali ba za ku yi wani aiki ba illa kunna alaikum shuhuna sai mun kasance muna kallon ku muna sani da ku idh tufiduna bi lokacin da kuke kutsawa a ciki wa ma yaqulu an rabbika ba ya huwa ya ga ubangijinka min mithqali dharratin gurgudun kiyashi fil ardi aban kasa wala fis samai ko asama wala asghara min dhalika ko kasa da haka wala akbara ko sama da haka illa bi kitabin mubin ace yana nan a rubuce a cikin lauhul mahfuz wannan aya tana da girma aya ce tana magana kan muraqaba a duk inda kake Allah yana ganin ka yana sanin ka kuma aka fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalq وما تكون في شأن بذاك كسانشي cikin wani al'amari ba wani sha'ani lamari ba sha'an malamin kake al'amru mu'tana bihi ba kowani al'amari ba al'amari mai muhimmanci wanda mutum ya damu da shi da duk sanda kana wani al'amari mai muhimmanci ya rasulullah harkar da'awa harkar al'umma sanda kana cikin wannan al'amarin wama tadlu minhu min qur'ani ba za ka karanta wani alqur'ani za ka karanta abu alqur'ani ba minhu anas malamin su kusa malamin su ke zamiri zai koma ga sha'ani wa ma tatlu min ash-sha'ani min qur'ani kuma suka ce za ka duki ma'anar ta'limi wa ma tatlu min ajlihi min qur'ani ba za ka kasance cikin wani al'amari mai girma ba kuma ba za ka karanta wata aya ba wani sashi na alqur'ani ba saboda wani al'amari mai muhimmanci wajen kafa hujja wajen wa'azi da sauransu wasu malami suka ce min anan a bu zamiri zai koma ga alqur'anin kansa kuma min zai zama ta ibtida'iyya wa ma tadlu minhu min qur'ani ba za ka karanta alqur'ani ba a cikin shi abin da ake nufi kenan to inda zamiri zai koma ga alqur'ani yaya aka yi zamiri ya riga al-ism galibi a ka'ida za a kawo suna ne sannan za a kawo wakilin suna to yanzu wakilin sunan ya riga sunan kansa to shine malamai suka ce an yi wannan ne saboda wato nuna ihtimami da alqur'ani to dukkanin fasarori guda biyu ba malamai sun yi abin nufi da anan duk sanda za ka kasance cikin wani al'amari babba sannan kuma duk sanda za ka karanta alqur'ani in ma saboda wani al'amari babba ko kuma ne saboda wani dalili kana karanta alqur'ani Allah yana sanar da kai Allah yana ganin ka Allah ya san da halin da kake ciki sannan wala ta'maluna min amali kuma za ku aikata wani aiki ba yanzu kuma aka fuskantar da zance zuwa ga al'umma gaba ɗaya da manzon Allah da sauran al'umma gaba ɗaya hali na biyu al'amari mai girma da kuma karatun alqur'ani an fuskantar zance ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ta'ala ya zo ya ammama ya gami kowa da kowa ba za ku aikata wani aiki ba min amalin na kira fi siyakin nan ba wani aikin da mutum zai aiki ne mai girma aiki ne karami aikin alkhairi ne aikin sharri ne kai kadai ne ko a cikin jama'a إلا كنا معكم إلا كنا عليكم شهودا فاتي من زمتمنا كلمكم من أسجدكم إذ تفيدون فيه لو كنت تكوكي قوصا واسكين وانا أيكي فيه دميزكم على أيكي الإفاضة وعلى ما يسكتين الشروع في الأمل بقوة واهتمام هذا أبو ذكره لكزاري شيني تفيد شيني إفاضة أبو النبي أنا إذ تفيدون فيه لو كنت تكوكي قوصا واسكين هو إذ تفعلون لو كنت تكوكي أيكا تاوى كما يدى أن سأمر رواية لك ابن عباس الله يقرى مسجد Listen to that, when I can have a salati, can I will, can I bada, can I come to any can I say? Can I shall when you can see the kind? Can I move with me? Can I eat? Can I come to be any? Can I like it? Can I also are voting her voting personal not? But when I eat in the Zaki, but when you move in the Zaki, is a man I see Allah by a Sanity, who Allah by a Ganak. Babushi istufiduna bihi sai Allah ta'ala ya cewa wa ma ya'zubu ar rabbika baya buya ga ubangijin baya buya ga ilimin sa Allah yana sanye da shi baya buya ga jin Allah Allah yana jin sa duk abin da yake wukana a nan duniya Allah yana jin sa yana jin sa yana ga motsin sa yana jin muryar sa da harkar sa wannan abun min isqali zarrati gurgudun kwayar zarra zarra asghar namla shine kawai kiyashi malam suke bayarwa fil ardi wa nikiyashin aban kasa wala fis samai ko asara wala asghara ko ma abun da bai kai kiyashi ba abun da bai kai kiyashi ba wala akbara ko sama da wannan duk Allah yana ganin su yana sarki ana fahimta yanzu tsakani da Allah kiyashi dana tafiya kaga don wani huji wani rami karamar rami kiyashi suna fita da yawa aka ce ma ka zauna ka kirga su ka kirga yawan su ko ramin tururuwa ruwa da ramu sun yi gurin da yawa suna ta aiki suna zai kai da kawo suna hirmominsu a ce ka zauna ka girga nawayin su ba an haɗa da aiki to anan duk wani kiyashi ko a sama yake sararin samaniya ko abin ƙasa yake ko mai yawansu duk yawansu Allah ya san kowane kiyashi a ina yake me yake yi me matsalarsa me zai ci me zai sha yaushe zai mutu duk Allah ya san komai zai kashe shi komai Allah ya san ba za ka saurin wannan ba sai kamar na faɗa ma ka je ka samu wani rami a mai tarin kiyashi ka tsaya kana kallo kuma abin ma abin wanda kiyashin mai girma wala asghara min dhalik akwai ababen da yake idonka baya ganin shi sirmi microscope sai da wata na'ura asghara min dhalik sai da na'ura ake ganin amma kuma halittar Allah ce Allah ne ya halice su Allah ya san nawa su hatta masu ganin da microscope din sai dai su gani wani sani ba za su kirga ba yanzu waye zai zo ki kirga maka misali yanzu kiyayen da suke iya unguwar nan na dumbuwar a kirga ko shi na'ura za ta iya duk da technology ko shi na'ura za ta iya a ce tururuwan da suke shiga ran Maiduguri gwamnati ta yi budget ta fudda kudi a samu ma'aikata a samu na'urori a zo a kirga duk wata tururuwa da ke cikin garin Maiduguri nan dole an san a ina take zai yi wannan garin Maiduguri kawai ba ba Borno ba, ba Nigeria ba, Africa ba, ba Asia ba, ba duk duniya ba, hatta kabar duniya sararin samaniya. To wajen waɗannan ayoyi dole sai ka sa kai ta dabbobi kamar ka bai ji girman abinda Allah ta'ala yake faɗa. Duk wannan Allah yana sani. Haka nan lambo na bishiya ganye wala habbati fi dhulumati al-ardi wala ratbin wala yabis. Yanzu misali akwai bishiya, misali maina a gidanka, duk ganyen da zai faru aka je ta hirga su, ko kuma a tare bishiyar a ce ma ka girga duk ganyen da ganye guda nawa a jikin wannan bishiyar na gidanka kawai guda ɗaya. Ina ko na unguwarka, na garinku, na ƙasarku, na duk duniyar nan, duk wani ganye da zai faru ko danye ko busasshe, Allah ya san yaushe zai faru, a ina zai faru, na bishiyar duniya na gaba ɗaya ba. Da duk wannan wato ana nuna mana ihatar ilmi Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmin Allah subhanahu wa ta'ala cikakken ilimi ne wanda ba ya misaltuwa, ya kewaye komai illa bi kitabin mubin, bayanin sanin Allah, sannan kuma akwai shi a rubuce a cikin lauhul mahfuz. Duk wannan bayani dake dake, to shi wannan lauhul mahfuz ya girman zai yi, wannan abubuwan nan duka ba a rubuce bayanan su, akwai su a rubuce. Yanzu misali yanzu a ce ‘yan Najeriya misali kowa bayanin rayuwarsa dalla-dalla mutum miliyan ɗari biyu wani abin nan, kowa bayanin rayuwarsa za a rubuta daki-daki a cikin littafi, bolum nawa za a fitar, kowane mutum yaushe aka haife ka, aina ka girma, aina ka rayu, kowa mutum fiye da miliyan ɗari biyu ɗin nan, shafi nawa za a yi, bolum nawa za a yi. Tama duk wani na abuwa da Allah ta'ala ke faɗa duk akwai shi a rubuce a cikin lauhul mahfuz, ba wa mutane ba, kiyashi da abubuwan da ke bai kai kiyashi ba, akwai bayaninsu a rubuce daki-daki a cikin lauhul mahfuz, an yi dokumenti kare a kan sanin Allah subhanahu wa ta'ala. To abinda ayan nan take faɗa mana, take nuna mana shine muraqabatullah. Tunda ka san da haka, a duk inda ka samu kanka ka ji ka sani Allah yana ganin ka, Allah yana jin ka, ka bi umarninsa kada ka saba masa. An ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Misali an sanya doka kiki kaza ba za a yi kaza ba, an hana yin kaza sai aka sojoji da bindigogi suna tsaye, ka zuwa ka wuce za ka kiyaye doka ko za ka saba? Tambaya ce dan bi suna ganin ka. To amma sai wata nan ka zo sojojin ba su fita aiki ba, za ka iya saba ko ba za ka iya saba ba? Dan bi dan ba sa ganinka. To amma Allah ina za ka shiga baya ganinka? Tunda dan Allah bai da kama, idan yana ganinka yana sama da kai, shugabanka ne ko jami'in tsaro ne, aka sa doka ba za ka saba masa ba, dan yana ganinka. Allah ko ina za ka shiga, ina za ka shiga Allah baya ganinka? Ina za ka shiga Allah baya ganinka? Wannan shi ne muraqaba. To sanin samun muraqaba, mutum ya ji wannan ciransa, kai da kanka za ka yi wa kanka kiyamul layl, kai da kanka za ka yi kanka wa'azi, ka bi wannan ka'ida,
Allah da ya halicce ni ba yana gani da. Inda dan Adam iri na ne, yana gani na ba zan saba masa ba. Dan me zan saba wa Allah alhali yana gani na. Inda zaka sa saka sawa kanka wannan ka'ida, zaka kiyaye dokar Allah a duk inda ka samu kanka. Wa rajulun imra'atu ذات منصب ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف وتم ديك ما يدرج سنجا كاوم حليتا كاوم صفة تجي سما تزمة ما در قوة يكرم تمنى دقشي سيئتا سيئ الله لكي a gurin da babu kowa kene ne shi silalata kuma zai iya lalata ya fita lafiya a nan duniyar ba wanda zai san amma yin tsaya ita ni ba ina tsoron Allah to me haifar masa wannan yana jin Allah yana ganin su Allah yana jin su mun taba da kisar Ibn Umar da Ar-Ra'i Sayyid Abdullah ibn Umar kamar da Imam Bayhaqi ya kawo cikin Sha'arul Iman shi da almajiran suka fita wajen Madina saboda biyan wata bukata suna zaune sai ga wani makiyayi ya koro dabbobin sa awaki sai yazo yana wucewa su kuma sun sa abinci za su ci abinci su Abdullah ibn Umar ina wucewa aka ce masa bawan Allah bismillah ga abinci yace na gode ina aji sai na fara zabi Roma sai abu ya bashi mamaki ga zafin rana da cikin duwatsu na Madina wajen Madina ko duwatsu ga duwatsu ga zafin rana ga kuma yana kiyo duk da kuma kana azumi ya kai bawan Allah ga duwatsu ga rana ga zafi kana azumi inda haka to yace ubadiru biha al-ayami al-khali ayami al-khali ina so ne in ci moriyar kwanaki na kafin su wuce wadannan kwanaki za su wuce ina so in ci ribar wadannan kwanaki ka wannan bawan Allah ne mai tsoron Allah kenan ba to sai sai na Abdullahi ibn Umar ya zo ya gwada wara'insa dama tsoron Allah ba kawai ibada tsakaninka da Allah ba haƙƙin mutane sai ka kiyaye ka ruka ga mutum mai tsoron Allah kullu kana tsawon farko kana azumin litinin da hamis kana wane ne kullum wa'azi ka daga wando ustazu amma naira dubu amana rikici rikici to nan tsoron Allah bai cika ba to shine sai ya so ya gwada imanin yace ka sai rin wanda akwai ya dai ba yace wannan ai awakin ba nawa ba ne na mai gidana sai Abdullahi ibn Umar yana so ya gwada shi ai ba matsala ai mai gidanka ba nan yanzu ka sayar mana za mu yanka kai ma za mu baka wani kaso ka je ka gode baki da shi in ka je ka bada mai gidanka kura ta shinya kuya da jin wannan sai daga ya kansa sama ki aina Allah aina Allah Allah ba Allah ai Allah yana gani Allah yana gani sai 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 na fara bulu wannan abin ya fashi mamaki ya tsaya yana maimaita wannan zancen bawa zai ce Allah yana ganin su bawa zai ce Allah yana ganin su da galibi bayi suna cikin wahala harkoki da hidimomi ba san su da ibada ya koma Madina sai ya tambayi wannan bawan waye aka nuna masa mai gidan bawa ya je ce bawan Allah ka sayar mu da bawan naka ja ichi na sayar mu awakin maka sayar mu ichi na sayar mu sai kira bawa yake na in taka bi sabilillah ga kuma awakin an baka ka tafi da su ya bar awaki saboda guda daya saboda Allah awakin ma gaba dai ne Allah ya koro masa sun da kuma ya samu incin kansa me ya jawo masa wannan to yanzu tunanin da muke da shi a Najeriya in ka zama mutum mai amana mai tsoron Allah ba za ka fita lafiya ba dole sai ka zama mutum macuci mai saba alƙawari mai ta'inci kafin ka zauna lafiya amma ka zama mai tsoron Allah ba za ka zauna lafiya ba wannan tunani idan ba mu canja ba mu kan mu talakawa kafin shugabanni babu abin da zai gyaru kun fahimta ai yanzu gaskiya ba zai kai kare za ka gyara yanzu an juya gaskiyar matsala ce amanar matsala ce cuta da zalunci wai ita ce hanyar rayuwa su ne hanyar rayuwa to dole mu zama to
basu muraqaba
abin da suke kar ku tunanin kar ku kalli wannan kar ku kalli wancan ku kalli Allah da ya halicce ka zai iya kama ka a kowane lokaci ya maka akoba ba wanda ya saka wutar da kai to Allah subhanahu wataala ya tsare mana imani Allah subhanahu wataala ya sanya mu san to ba shi ke dokokin Allah mun roƙi Allah subhanahu wataala a wannan yammaci na juma'a ga watan ramadan Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu gaba daya ya Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu ya Allah mana sazafi da ciki muka ba su lafiya ya Allah zuri mu kai musu albarka ya Allah ka gafarta iyayen mu da malamin mu wadanda suka diga mu gidan gaskiya wadanda suke rayuwa ya Allah ka sa albarka a rayuwarsu ya Allah shugabannin mu ka dadar da su zuwa ga wani kishi na mafi alkhairi gare mu da gare su gaba daya ya Allah an kasan bukatun mu na alkhairi gaba daya ya Allah ka biya mana bukatun mu mutarori na rayuwa da muke ciki ya Allah ka kawo mana sauki rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك